Veo a Veo.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Babu Yakub Makedi. Sauraron abokan aiki, muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Talata 16 ga watan Agustan shekarar 2022. Bayan labarin duniya kashi na farko, za ku ji cewa hukumomi a kasar Ghana sun yi karin kudin wutar lantarki da ruwan famfo a kasar. Kama kowace ranar Talata za a ji shirin 'yan kasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari, sai kuma sharhin jaridun Nijar. Amma kafin nan, ga Babu Yakubu da halin da duniya ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Babu Yakubu Makeri. Reshin kungiyar Al-Qaeda a kasar Mali ta sanar a jiya Litinin cewa ta kashe wasu sojojin haya guda hudu na wani kamfanin soja mai zaman kansa na kasar Rasha da ake kira Wagner Group a wani harin kwantan bauna da suka kai a kusa da Bandiagara da ke tsakiyar kasar Mali. Sashen yada labarai na kungiyar Jama'atul Nasrul Islam wal Muslimin a cikin wata sanarwar da ta fitar ta ce mayakanta sun yi arangama da sojojin hayin ne a ranar Asabar a yankin Mopti, kamar yadda fasaran kungiyar Lekin Asiri ta State Intelligence Group mai sa ido akan labaran 'yan jihadin ta bayyana. Kungiyar Wagner ba ta da mai kula da hulɗarta da jama'a, a don haka ba iya samun jin ta bakinta ba. Kasar Mali dai tana fafutukar ganin kawo ƙarshen kungiyar masu tsatsauran ra'ayin da suka samo asali tun bayan borin da aka yi a shekarar 2012, kuma tun daga lokacin ne ya bazu zuwa kasashe makwabta, lamarin da ya sanadiyar mutuwar dubban mutane tare da raba miliyoyi da muhallansu a yankin Sahel na yammacin Afirka. Babban wakilin Majalisar Dinkin Duniya a kasar Yemen ya faɗa a jiya Litinin cewa yana ƙara ƙaimi a kokarin cimma yarjejeniya tsakanin bangarori da ke yaƙi da juna, da fatan za ta kai ga fara shawarwarin tsagaita buɗe wuta da kuma shirye-shiryen dawo da tsarin siyasa a jagorancin ɗan ƙasar Yemen. Hans Grundberg ya shaidawa kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya cewa yarjejeniyar da gwamnatin da kasashen duniya suka amince da ita da kuma 'yan tawayen Houthi a ranar 2 ga watan Agusta da aka tsawaitawa don buɗe wutan na tsawon watanni 2 na ci gaba da dakatar da yaƙi mafi tsawo tun bayan yaƙin basasar Yemen a shekarar 2014. An fara tsagaita wutan ne a ranar 2 ga watan Afrilu. Ya ce aniyar bangarorin na ci gaba da yin shawarwari don cimma yarjejeniyar tsagaita wuta zuwa ranar 2 ga watan Oktoba, ya kuma ba da damar ƙara inganta rayuwar yau da kullum na al'umman ƙasar Yemen da ke fuskantar ɗaya daga cikin mafi munin matsalar jin kai a duniya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojojin ƙasar Ukraine sun ba da rahoton wani kazaman lugudin wuta da sojojin Rasha suka yi a jiya Litinin, tare da kashe akalla fararen hula uku na Ukraine da kuma jikata wasu 20. An samu rahoton mutuwar mutane uku da wasu 13 da suka jikata a yankin gabashin Donetsk, wurin da aka gwamza kazaman fada na tsawon makonni, yayin da dakarun Moscow suka kai hari akan garuruwa da ƙauyuka da dama tun a ranar Lahadin da ta gabata, tare da kai hari akan gine-gine da dama. An kuma jikata wasu mutane 7 a Kharkiv, birni na 2 mafi girma a kasar, inda Rasha ta kuma yi ruwan bama-bamai akan gine-ginen gidaje da wani yanki da ke kusa da wata tashar mota. Ba za a iya tabbatar da wannan ikirarin ba, amma ma'aikatar tsaron Rasha ta ce ta kai hari kan wani sansanin soja a Kharkiv wanda ta kashe akalla mutane 100, tare da raunata wasu 50 a cikin sojojin haya daga kasashen Poland da Jamus. A halin da ake ce kuma rundunar sojojin Ukraine ta ce ta lalata wuraren adana kayayyaki na Rasha fiye da 10 da aka adana harsashe da kayayyakin soja a makon da ya gabata.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahoton mu na farko. Hukumar daidaita farashin kayayyaki a Ghana ta PURC a takaice ta sanar da ƙarin shaida kashi 20% na kuɗin wuta da ruwan famfo a ƙasar. Wakilin mu Hamza Adam na ɗauke da ƙarin bayani cikin wannan rahoton da ya haɗa mana.
The weighted average cost of gas, inflation, and the exchange rate.
So, kachin zakatarin hukumar daidaita farashin kaya, Dr. Ishmael Aka, kenan a daidai lokacin da yake fitar da sanarwar kare kudin wutar lantarki da na ruwan pompo a inda yake cewa hauhawan farashin kaya yake da faduwar darajar siri bisa dalan Amerika da tsadan makamashin iskar gas na daga cikin dalilan da yasa gwamnati ta amince da karin kudin ruwa da na lantarki. Wannan karin ya fara aiki daga ranar 1 ga watan Satumba din bana, a inda al'umman kasar za su biya karin kashi 27.15 bisa ɗarin kuɗin wutar lantarki, kazalika kashi 21.55 bisa ɗarin kuɗin ruwan famfo. Matakin da masharhanta suka bayyana cewa lokacin inganta shi bai dace ba. Mr. Makabuwadu Abuwaje, shugaban ƙungiyar haɗin gwiwar masu harkar kasuwanci a Ghana, ya bayyana cewa ƙara kuɗin wuta da ruwa a wannan lokaci zai ƙara haddasa hauhawan farashin kayayyaki, yayin da ƙasar ke fama da matsalan tsadar rayuwa. Hauhawan farashin kayayyaki yake yayi sama, sa'annan kuma ga karin kuɗin wuta da ruwa, ina ganin lokacin kare kuɗin bai dace da yanayin da ake ciki ba. Shi kuwa Dr. Najib Ibn Hassan, masanin tattalin arziki a kasar, ya ce karin kuɗin wuta da ruwa a yanzu zai mummunan tasiri akan al'umma da ma gwamnati, saboda in kuɗin wuta da ruwa suka yi tsada, shakka babu masu sace wuta da ruwa ma za su ƙaru.
Karin kuɗin ruwa da kuɗin lantarki ya kai cikas na rayuwa masana'anta da kuma jami'an baki daya. Wasu kwamfanin ba su iya ba, ko su kuma zan su kuma zan duma ran ya ga mutane da yawa za su rasa aiki su, su rasa aiki ina kuma rasa aiki sun kasa kuma ya karu. Ta wurin bangaren mutane, yanzu mutane suna takan light. Idan mutum ya kai ya kuma da biya kuɗin light da bai biya, dole zama hanyar da zai biya sata. To sata zai karu kuma zai kamar zai kawo ma yan wuta hasarin kuɗi.
Ya dai baiwa gwamnati shawara da ta yi kokarin samun kuɗi domin ta ɗauki wannan dawainiya, saboda halin da ƙasar ta tsunduma a ciki a yanzu.
Amma don har yanzu dai zai yi gida ina samuwar kuɗi ta wani bangare ya so a taimaka mayan ƙasa.
Ko yaya al'umma suka ji da wannan sanarwa?
Gaskiya sunana Fulani.
Kuɗin wuta nawa kake so?
Ina son 20 da yake mu biyu ke cikin mita, amma yanzu kuma wani abin ya karu. Kaga shi yasa dole ya taba mu, yanayin kuma samun ba kaman da ba, komi ya yi ƙasa. Sai dai muna taya shugabannin addu'a, Allah ya kawo muna saukin rayuwa.
Sunana Faruk. Don always kai kana tunana abinda za ka ba yara su je school su je makaranta. Wallahi ba taba tambaya na kudin ruwa ba, amma shekaran jiya an tambaye ni. An naji kunya saboda ƙari-ƙarin ya muna yawa. Wallahi mu mun gaji.
Hukumar PURC mai daidaita farashin kayayyaki a kasar dai ta jaddada cewa shiga tsakani da tayi ne ya sa ƙarin kuɗin yayi kasa, saboda hukumomi da suka hada da na wuta tare da na samar da ruwan famfo sun buƙaci ƙarin fi da kashi 100 bisa darin farashin asali. Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adam, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Baba Yakubu dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Tsohon magajin garin birnin New York, Roger Giuliani, wanda ke zama lauyan tsohon shugaban Amurka Donald Trump, da ya yi kokarin taimakawa Trump wurin juya sakamakon zaben shekarar 2020, an faɗa masa a jiya Litinin cewa shi ne ake aunawa a binciken magudin zaɓe a jihar Georgia da ke kudancin ƙasar. Lauya Roberto Castillo ya faɗa wa kafafen yaɗa labaran Amurka cewa lauyoyin gwamnati a Atlanta a babban birnin jihar sun sanar da lauyoyin Giuliani cewa ana gudanar da bincike akan rawan da ya taka na yunkurin murda shan kayi da Trump ya yi a jihar da ɗan ƙaramin rata, karon farko da ɗan takarar shugaban ƙasa na Republican ya sha kashi a jihar tun a shekarar 1992. An shirya Giuliani zai gurfana gobe Laraba a gaban wani babban rukunin masu shari'a na musamman da ke binciken makonni na kokarin da Giuliani da Trump da wasu mutane suka yi a ƙarshen shekarar 2020 da kuma kwanakin farko na shekarar 2021 na kokarin juya kuri'u 11,779 da Joe Biden na Democrat ya rinjaye Trump da su a jihar Georgia, inda mutane miliyan 5 suka kada kuri'a. A wani lokaci a ranar 2 ga watan Janairun shekarar 2021, Trump ya roki babban jami'in zaɓe na jihar Brad Raffensperger a wani faifayin wayar tarho da ya samar masa kuri'un da yake bukata domin ya samu nasara akan Biden a Georgia. a ƙarshe an saki wata yar jarida da aka kama ta a babban birnin kasar Sudan ta Kudu a farkon wannan wata yayin da take daukar labarai a zanga-zangar kalubalantar tsadar abinci. An kama Ding Magot, yar jarida mai zaman kanta da ke yi wa muryar Amurka aiki ne a ranar 7 ga watan Agusta a kasuwar Kunyo-Kunyo tare da wasu masu zanga-zanga guda shida saboda yin aiki ba tare da takardar shaida ba. A makon da ya gabata ofishin jakadancin Amurka ya bukaci sakin Magot cikin gaggawa. Kana ya ce yan jarida na da yancin gudanar da ayyukansu ba tare da yi musu katsalandan ko kuma cutar da su ba. A cewar lauyan Magot Seven Wani ya ce an saki Magot ne a jiya Litinin akan beli yayin da ake ci gaba da gudanar da bincike akan batunta. Sakin yar jaridan ya matukan farantawa iyalan tarai.
A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Yan kasa da hukuma
mulkin kai ba san kai ne ba ba ni ke kafa a ci dadi ba ba alkawarorin kariya ba inda ma su irin wannan a gaba yankin bai tsina na komai ba.
Masu saurare assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Kana awa daya yanzu ya zama awa hudu duk wanda yazo sai Allah wada da hanya.
Salka tana cikin manya-manyan garuruwan dake da kasuwa. Ta wannan wurin mutane da yawa suna dogaro da wannan kasuwa. Amma yanzu wannan damuwar da wannan wurin ya samu ya kawo tsayawar dukkan wasu al'amura waɗanda suka shafi kasuwancin mu. Wannan hanyar ita ne zaka kai ka hauna. Daga nan amma Lagos
don Allah din girman Allah gwamnati ya kokari da ya hada da shi mulke shi da yake yi da sauran waɗanda ke gaba gare shi a taimaka su a gyara mana wannan wurin saboda mu samu ci gaban rayuwa.
Niger ita ne jiha wadda ta hada Kudu da Federal Capital. Ta hada wasu yankin arewa da Federal Capital. To a ce Niger tana cikin wannan yanayi har yanzu nan tsakani da Allah da cikin ciki ne.
Yawa cikin shirin za mu duba yadda haƙƙin masu amfani da hanyar mota da ta tashi daga Kwantagora zuwa Rijau da ta Ibetu zuwa Salka zuwa Auna dukkaninsu a jihar Niger Nigeria ke ciki a dakace mu.
A zai ga motoci ne yan dace hanshaƙi kuma ingantacce mai ƙarfi ga shi amintacce da basira ilmi ta tacce da farida baki ne ko na maki
madalla. Masu saurare samar da tituna da gadoji domin zirga-zirgar kasuwanci da sauran al'amuran yau da kullum na rayuwar bil'adama na daga cikin haƙƙoƙi da ke tabbatar da 'yancin rayuwa ga 'yan ƙasa. Jihar Niger da ke tsakiyar Najeriya na cikin jihohi masu faɗin ƙasa da yawan garuruwa a Najeriyar, kuma ta yi iyaka da jihohi da dama har ma da babban birnin ƙasar wato Abuja. Cin gabanin dagulewar lamuran tsaro a jihar ta Niger ke fama da lalacewar hanyoyin mota, al'amarin da ke ta'azzara walwala da shige da ficcen jama'a wadda ke mummunan tasiri ga sha'anin tattalin arzikin al'umma. Hanyar Kwantagora zuwa Rijau mai nisan kimanin kilomita 80 da ta Ibetu zuwa Salka ta zarce zuwa Auna misalai ne daga cikin irin waɗannan hanyoyi a jihar ta Niger.
Sunana Alhaji Mukarije. Kana awa daya yanzu ya zama awa hudu duk wanda yazo sai Allah wada da hanyar. Ma'aikata dai sun zo sun kwakwashi kayakinsu, wasu kayakinsu na aje ba ma'aikata ba kowa. To mu ba mu san yadda yanayin ya kasance ba. Ko da yaushe ai muna tuttuba ga matsalarmu har yanzu dai. Ba mu san ina muke ba. Rashin hanyar nan ya je ha mutanen nan duk abin da ya kama tun daga nan har ɗaki takwas har Sokoto hanyar nan ake bi. Yanzu ya kawo musu matsaloli ba a ma iya bi.
Ya shafi batun tattalin arziki da kuma bunƙasa abubuwa.
Shi ne ma na ɗaya tattalin arzikin ƙasa yake da ka sai mota wata biyu uku. Sabon mota zai ganin take ta tsuwa.
Akwai matsalar rashin tsaron nan, wasu na ganin kamar shi yasa har yanzu ba a gyara hanyar nan ba tun da ya shafi wannan wuri.
Gaskiya kan rashin tsaron ga yanzu ai an riga hanyar nan ya riga lalace ba ma batun tsaro bane. Tun kan lokacin ake gyare-gyare kuma ba kai kance ba.
Sunana Abubakar na magaran Salka.
Gashi mun same ku nan wurin wannan gada, me sunan inda kike?
To gaskiya muna cikin yanayi na damuwa saboda wannan hanyar kusan hanyoyi ne waɗanda muka samu waɗanda al'amuran kasuwancin mu musamman nan magama Salka tana cikin manya-manyan garuruwan da ke da kasuwa. Matsalan da wannan hanyar ta samu yana iya astasa ma kasuwancin mu damuwa. Alhali ta wannan wurin mutane da yawa suna dogaro da wannan kasuwa. Amma yanzu wannan damuwar da wannan wurin ya samu ya kawo tsayawar dukkan wasu al'amura waɗanda suka shafi kasuwancin mu musamman magama abin da ya shahi Salka. Kaga yanzu wannan hanyar ita ne zaka kai ka Auna. Daga nan har ma Lagos hanyar tana iya bi. Sabanin wancan matsaloli da aka samu na wancan hanyar makera direbobi da yawa sun dawo suna bi nan. To amma Allah da ikon shi kuma ga wannan hanyar ta tsaya. Yanzu haka daga can baya akwai motoci suna da yawa treloli da sauransu sun gagara zuwa wurin saboda wannan matsalan da wurin ya samu. Don haka muke neman alfarma da gwamnati mai girma gwamna ya duba saboda wannan aikin ya fi karfin local government. Gaskiya yanzu wannan wurin yadda yayi ba aiki bane wanda za a ce local government za ta yi shi. Dole sai gwamna ya samu na hannu.
Na'am, to ni kenan dai ta rutsa da ni domin sai da aka yi mun ceto aka fitar da ni.
malami na gaba mai sunan ka?
Sunana ya Ustaz. Game da wannan wuri muna neman taimako zuwa ga gwamnatin Neja ya duba ya taimaka don Allah a cikin gaugawa ya zo a taimaka mun a yi wannan aiki. Babu magana dokan ka amfani gona zuwa wani wuri gaskiya saboda babu hanya babu gada.
Sunana Basir Idris Talba. Mun samu matsala gadan mu ta yanke ta mara'a wanda ke zuwa hanyoyi da dama kamar irin su Auna Sabon Gari ne ina ne duka ha hanya Lagos ana zuwa duka ga hanya ta yanke masu zuwa gonaki da sauran su duka komai ya tsaya abubuwa na ta samu matsaloli saboda babu abubuwan da za a shigo da shi na abinci da sauran su don haka muna neman alfarma don waga hanya ne na kadara don Allah don girman Allah gwamna ya kokari da hada da shi mulkin shi da yake yi da sauran waɗanda ke gaba gare shi a taimaka zu a gyara muna wannan wurin saboda mu samu cigaban rayuwa
to nan gaba za mu ji irin yunkurin da hukumomin jihar Niger ke cewa suna dauka game da wannan lamari
kan koka bar talakawan ka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuwa mai tsoka mankudai don aikin talaka kan kai wannan ba maikin.
Masu tsare la'akari da cewa wasu daga cikin hanyoyin nan da ake magana a kansu mallaka ne na gwamnatin tarayyar Najeriya shi ma shugaban karamar hukumar Wushishi Honorable Danjuma Suleiman na Lango ya yi tsokaci a kan yunkurin gwamnatin jihar ta Niger.
Gwamnan Niger shi faran kanshi mun san irin wahalar da rika yi da faɗi tashi yana zuwa Abuja don ganin shugaban kasa bisa ga wayannan hanyoyi na Niger don a lokuta da dama ma saboda lalacewar hanya a Niger. Wannan federal road wanda ke cewa tankoki Niger mutane Niger muna wahala bayan kurku lokacin zabe zo muke ba da kusan yawan kurku a North Central duka dai an ba da wannan misalai to amma kuma dai ba a kalle mun ba to ni kira na ga gwamnatin tarayya shine taimu Allah taimu annabi ta dubi halin da jihar Niger take ciki a wayannan manyan hanyoyi don Niger ita ne jiha wadda ta hada kudu da federal capital ta hada wasu yankin arewa da federal capital to a ce Niger tana cikin wannan yanayi har yanzu nan tsakani da Allah abokin ciki ne amma muna kiran ba za mu gaji da kiran gwamnatin Najeriya musamman shugaban Najeriya Muhammadu Buhari imam Allah ya dubi matsalan da mutanen Niger muke ciki a wayannan hanyoyi namu
to amma honorable Mamman Musa da ke zaman commissioner ayyuka na jihar ya ce yanayin zirga-zirgar ababen hawa kan hanyoyin tarayya yana shafar makomar tituna mallakar gwamnatin jihar ta Niger
wanda suke sufi akan hanyoyin Niger ba mutanen Niger bane yawanci Niger ya zama wani wuri ne wanda ana kiskosu Najeriya yawancin federal road ya wuce sai zai fata mana hanyar state amma ya zama haƙƙi a gare mu abinda jama'a ba su sani ba kenan kuma kuɗin shiga ga kalubale na maganan rashin tsaro sai a fadi addabi Niger to abinda muke yi kenan mu tabbata mutanen Niger suna tsare sannan kuma bukatu na hanyoyi na ɗan tattama
amma sai kwanta gora ku
da kudura ina jin ka
kwanta gora zuwa Rijau fa
shi ma kwanaki ai amma ba da aiki abinda ya sa kaga akai shi kan maganan kwanta gora zuwa Rijau shi dan kwangilan ne zai rubuto cewa akwai barazanan kidnapping da ake ta yi
a yankin
kama so ya ce sai an tabbatar mashi da tsoro zai in ka duba hanyar kagara hanyar cikin garin kagara dan kwangila an ba shi kuɗi ya yi aiki zuwa kusan 90% amma ka duba lokacin da aka zo a ta samu tashin hankali kan maganar tsoro again ya rubuto ya ce sai an tabbatar mashi da tsoro zai iya cigaba da aiki mun nemi shi mai girma sarkin kagara ya yi kokari shi har yanzu dai ba mu samu tabbacin abun ba amma kwana ya ce mana an samu masu ba da kai irin su yan banga din za su taimaka so duka wayannan ayyukan za mu tabbata an gama kafin mai girma gwamna Raja Abubakar Sani Bello ya samu
ciki. Honorable Mamman Musa kenan kwamishinan ayyuka na jihar Niger a Najeriya kuma shine kamakin shirin yan kasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Mustafa Nasir Batsari, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da wadansun ta za su yi sha'awa su ziyarci.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, yanzu kuma lokaci ne da Sulaiman Mumin Barma zai kawo mana sharhin jaridin Niger.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Phénomène, wacce ta ruwaito cewa wasu direbobin motocin jigila sun yi watsi da yarjejeniyar da kungiyoyinsu suka cimma da gwamnatin Nijar, wacce a ƙarƙashinta suka ɗauki alƙawalin ba za su ƙara kuɗin motocin haya ba, yayin da hukumomi a nasu ɓangare suka ɗauki alƙawalin samar da wadatar man diesel ko kuma gazuwal a ko'ina a ƙasar. Tare da wasu bukatun da ke da nasaba da sha'anin sufuri, jaridar ta ce kungiyoyin sun ce mutanen da suka saka hannu a wannan yarjejeniya sun yi ne don gaban kansu ba da sunan direbobin motocin jigila ba. Jaridar Air Info na cewa ofishin ministan sufuri ya gargaɗi direbobin taxi da na motocin haya su mutunta tsarin da ya kayyade kuɗin mota daidai da yadda abin yake a hukunce daga wannan unguwa zuwa waccan, bayan la'akari da yadda masu irin waɗannan motoci suka ƙara kuɗin jigila a tsakanin unguwannin birnin Yamai a washegarin ƙarin kuɗin man gazuwal. Ofishin ministan ya ƙara da cewa gwamnati ba za ta rufe ido akan ƙarin kuɗin irin waɗannan motoci ba, saboda haka za ta hukunta duk wanda ta kama da laifin taka dokar 10 ga watan Oktoban 2012 wacce ta ƙayyade kuɗin motocin haya na taxi da na faba-faba. Jaridar Le Sahel ta ce kamfanin Global Atomic na ƙasar Canada ya jaddada aniyar soma ayyukan haƙar ƙarfen uranium a jamhuriyar Nijar a ƙarƙashin shirin da ake kira Projet Dasa Somida. Shugaban kamfanin Stefan G. Roman shi ne ya bayyana haka bayan ganawarsa da ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar Hassan Masaudu a madadin Prime Ministan ƙasar. Jaridar ta ce ta hanyar yarjejeniyar da aka cimma a tsakanin kamfanin na Global Atomic da hukumomin Nijar, ana sa ran samar da aikin yi ga dimbin 'yan ƙasar. Mu ƙarƙare da jaridar Le Matinal wacce ke cewa Bankin Duniya ya ja hankulan mahukuntan Nijar su sake duba kwangilar gyaran hanyar Agadez Tigidit da aka baiwa kamfanin Babati na Nijar mai haɗin gwiwa da Inasel na Najeriya. Yaran ta ce a watan Yunin 2021 ne Nijar da kungiyar ƙasa da ƙasa ta Association International pour le Développement AID suka cimma yarjejeniyar gudanar da wannan aiki a yankin arewa maso gabasin ƙasar. Sai dai watanni kaɗan bayan haka, binciken jami'an Bankin Duniya ya gano cewa waɗannan kamfanoni ba su da ƙwarewa akan aikin da aka saga ba. Saboda haka reshen bankin a Nijar ya rubuta wa ministan manyan ayyukan gine-gine cewa akwai bukatar gyara. Sulaiman Mumin Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sulaiman Mumin Barma. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
To babanne a takaice. Reshen kungiyar Al-Qaida a kasar Mali ta sanar a jiya Litinin cewa ta kashe wasu sojojin haya guda hudu na wani kamfanin soja mai zaman kansa na kasar Rasha da ake kira Wagner Group a wani harin kwantan bauna da suka kai a kusa da Bandiagara da ke tsakiyar kasar Mali. Sashen yada labarai na kungiyar Jama'atul Nasrul Islam wal Muslimin a cikin wata sanarwar da ta fitar ta ce mayakanta sun yi arangama da sojojin hayan ne a ranar Asabar a yankin Mopti, kamar yadda fasaran kungiyar leken asiri ta State Intelligence Group mai sa ido akan labaran 'yan jihadin ta bayyana. Babban wakilin Majalisar Dinkin Duniya a kasar Yemen ya faɗa a jiya Litinin cewa yana ƙara ƙaimi a kokarin cimma yarjejeniya tsakanin bangarori da ke yaƙi da juna, da fatan za ta kai ga fara shawarwarin tsagaita buɗe wuta da kuma shirye-shiryen dawo da tsarin siyasa a jagorancin ɗan ƙasar Yemen. Hans Grundberg ya shaidawa kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya cewa yarjejeniyar da gwamnatin da kasashen duniya suka amince da ita da kuma 'yan tawayen Huti a ranar 2 ga watan Agusta da aka tsawaita wa'adin buɗe wutan na tsawon watanni 2 na ci gaba da dakatar da yaƙi mafi tsawo tun bayan yaƙin basasar Yemen a shekarar 2014. An fara tsagaita wutan ne a ranar 2 ga watan Afrilu. A ƙarshe, sojojin ƙasar Ukraine sun ba da rahoton wani ƙazamar lugudin wuta da sojojin Rasha suka yi a jiya Litinin tare da kashe akalla fararen hula uku na Ukraine da kuma jikata wasu 20. An samu rahoton mutuwar mutane uku da wasu 13 da suka jikata a yankin gabashin Donetsk, wurin da aka gwamza ƙazaman fada na tsawon makonni, yayin da dakarun Moscow suka kai hari akan garuruwa da ƙauyuka da dama tun a ranar Lahadin da ta gabata, tare da kai hari akan gine-gine da dama.
To masu sauraro, da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, ƙarfe 3 agogon Ghana. Ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri, ciki har da noma tushen arziki. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, musamman Baba Yakub Makeri da ya karanto labarai, sai kuma Solomon Abu da ya daidaita mana sauti da ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu, Muhammad Hafiz Baballake, sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.